العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله. بارك من السادوة وأنني يمتين أصبر واندي داتي دا عشرين دا بقي قواتم farko a kalandar musulunci a wannan shekara ta 1427 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 25 ga watan biyu shekara ta 2006 miladiya, dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadus Salihin. Wannan kuma shine darasi na 87, haka ne. Darasin da ya wuce mun tike ne a ƙarshen babu hifzi sirri, babun da yake magana akan kiyaye sirri. Yau kuma za mu tashi babul wafa'i bil ahdi wa injazil wa'di. Babul wafa'i bil ahdi, babun da yake magana akan cika alƙawali, wa injazil wa'di, da kuma zartar da wa'adi idan ka yi wa'adi din. قال الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ودنا آيوي da malam yi wa wannan babi kwalliya da su a farkon babin, dukkansu suna magana akan cika alkawali. Aya ta farko Ubangiji ya ce wa awfu bil ahd, lallai ku rinka cika alkawali, innal ahda kana mas'ula, lallai shi alkawali abin tambaya ne ranar tashin kiyama. Wato cikin tambayoyin da za a yi wa bawa, kayi kaza, me yasa kayi kaza, me yasa baka yi kaza ba, a ciki akwai tambaya akan alkawalla. Sawa'un alkawali tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala, kamar wanda ya yi bakance ko makamancinsa, ko kuma alkawali tsakanin shi da mutane. Wa qala ta'ala, Ubangiji ta'ala ce wa awfu bi ahdillahi idza ahadtum, ku cika alkawalin Allah idan kun yi alkawalin. A nan alkawalin Allah ma'ana alkawalin da kuka yi wa Allah cewa za ku bautata masa shi kadai ba tare da kun hada shi da wani ba. Kowane ɗaya daga cikin mutanen duniya ya riƙe alkawari tsakanin shi da Ubangiji bisa ga haka. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Kowane mutum cikin halittar duniya, cikin bil adama, ya yi alkawari tsakanin shi da Ubangiji, ya yadda Allah ne mahaliccinsa kuma shi kadai ne abin bauta. To da haka wannan alkawalin shi yake magana cewa ku cika ta hanyar gyara imani tsakaninku da Allah, ko kuma awfu bi ahdillahi, ku cika alkawalin Allah, ma'ana alkawalin da ya yi bayaninsa a cikin littafi, sawa'un wanda kuka yi tsakaninku da shi ko kuma wanda kuka yi wa junanku. Sunan shi alkawalin Allah, duk da ba shi kuka yi wa ba, junanku kuka yi wa, amma tunda shi ya shar'anta, ya ba da dokar a cika, to ya zama alkawalinsa. Da haka in ka zartar da alkawalin da kai wa wani ko kai wa wanci, to ka cika alkawalin Allah tunda Allah ne ya shar'anta shi. Ina fatan kun fahimta. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud, Ubangiji ta'ala yace ya waɗanda suka yi imani ku cika al uqud, yarjejeniya da kuka yi. Kowace irin yarjejeniya da kuka yi wa juna, ku yi alkawalin ku ga kun cika ta. Lafazin al-uqud jam'i ne na kalmar al-aqadu. Lafazin al-aqadu na daukar ma'anar yarjejeniya ta cinikayya, yana daukar ma'anar yarjejeniya ta aikin leburanci ko kwangila. Yayin da aka yarjejeniya da kai za ka yi aiki iri kaza, a baka lada kaza, za ka yi aiki tsawon awa kaza ko kwana kaza, za a baka sakamako ko lada iri kaza, to wajibi ne kai da kai alkawalin ka cika shi ma wanda kaiwa shi ma ya cika, shi ne aufu bil uqud. Wa qala ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ubangiji ta'ala ya ce ya waɗanda suka yi imani, dan me kuke fadin abinda ba kwa iya aikatawa? Abinda ba da yake nufi, fa in wannan aya ya shafi dukkan wata magana da mutum zai yi da baka cewa zan yi kaza, amma yazo ya kasa aiwatar da ita a aikace. Tunda ayar ta ce lima taquluna, dan me kuke fadar ma la ta'lamun, irin abin ma la taf'alun, abinda ba ku iya aikatawa. Kabura maqatan inda Allah, ya isa babban abin kyama a wajen Allah ta'ala, an taqulu ma la taf'alun, ku faɗi irin abinda ba ku iya aiwatarwa. Wato duba ba daidai bane ba da baki ka faɗa wa mutum ɗaya ko mutane da yawa cewa zan yi muku kaza ko zan yi kaza, sannan kuma ka san ba za ka iya aikatawa ba. Faɗin hakan tsakaninka da Allah laifi ne, faɗin hakan tsakaninka da mutane shi ma laifi ne, sai dai a ce wani ya ta wani, amma dai dukkaninsu laifuka ne. Kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Duk da cewa a sababin saukar ayar da za ku ji malaman tafsiri suna faɗa cewa ayar ta sauka ne kan waɗanda suka yi da'awar a shar'anta musu jihadi, yayin da aka shar'anta jihadi kuma suka tsorata suka ki fita, to sai Allah ya yi halladina amuru lima taquluna ma la taf'alun, dan me kuke faɗan abin da ba za ku yi ba, kun ce a shar'anta jihadi, to yanzu kuma gashi an shar'anta jihadi kuma shikenan kun kasa fita. Alam tara ila ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus sala, wato farko lokacin da suke cewa a shar'anta mana jihadi, a shar'anta mana jihadi, sai Allah ya ce kuffu aydiyakum wa aqimus sala, ku kame hannayenku, ba maganar fita yaki, lokaci bai ba, ku dai ku tsayar da sallah. Falamma kutiba alaihim alkitabu idha fariqun minhum yakhshawna an-nas ka khashyati llahi aw ashadda khashya. Amma yayin da ayoyi suka zo suka ce to yanzu an shar'anta jihadi, an wajabta fita yaki, kuma sai ga wani bangare cikin masu da'awar a shar'anta mana jihadin sun zo kuma suna jin tsoron mutane, irin tsoron Allah madaukakin sarki, aw ashadda khashya, ko sama ma da yadda suke jin tsoron Allah. To kaga ayar sama bin saukata kenan kabe da wasu malaman tafsiri suke faɗa, amma fadin ma'anarta ya shafi dukkan wani abu da mutum zai faɗa da baka cewa zan yi, amma ƙarshe kuma yazo ya ki, ya isa babban abin kyama a wajen Allah ka faɗi abin da ka san ba za ka iya ba. Wa an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala ayatul munafiqi thalathun idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha atumina khana, muttafaqun alayhi. Zada fi riwayatin li muslim wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim. An karɓo hadisi daga Abu Hurairah, Allah shi kare yadda a gare shi, yace lalle manzon Allah tsira da mace tabbata gare shi ya ce ayatul munafiqi thalathun, ayoyin munafikai uku ne. Abinda ake nufi da aya anan alama, alamomi na munafunci guda uku ne. Idza haddatha kadhaba, idan yayi magana zaka ishe yayi ƙarya, to wannan alama ce cikin alamar munafiki. Wa idza wa'ada akhlafa, idan yayi alƙawari kuma zai saba alƙawari. Wa idza atumina khana, idan kuma an bashi amana zai ci amana din. Idan aka ce ajiye kaza, tsare kaza, yi gadin kaza, to sai yayi ha'inci kan abin da aka bashi. To wannan alama ce cikin alamomi na munafiki. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Al-Imam Muslim a riwayarsa akwai ƙarin wani lafazi, ƙarin bayani daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam, yace wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim, wanda duk yake aikata wannan to yana da siffofi na munafinci. Wa in sama wa salla, koda yayi azumi yayi salla, wa za'ama annahu muslim, yace shi musulmi ne, koda yace shi musulmi ne, zaka ce to akwai mun alamar munafinci ta tare da kai, domin ƙarya alama ce ta nifaka, sabon alƙawari alama ce ta nifaka, sannan kuma cin amana ita ma alama ce ta wato ainihin nifaka. Hadisin gaba makamancin wannan ne, wa ana Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu. An karɓa hadisi daga Abdullah ibn Amr ibn al-As, Allah shi kare da adare shi, أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لله من ذا الله تنادى منتن الله تبتت قريش دا إيالين جدن سياتي أربع من كن فيه كان منافقا خالصا أبو قداهد دق وان دا سكة تترو قمدشي يازو منافقي تاتتش منافق ومن كانت فيه خصلة منهن وان دقوا صفة تايا سكين ستكسا تيتت تلرشي كانت فيه خصلة من النفاق to yana da wata sifa kenan daya cikin sifofi na munafinci hatta ya da'aha har sai in ya barta ga sifofin iza'atu min khana idan aka bashi amana ya zanto yayi ha'inci wa idza haddatha kadhaba idan ya zance ya zanto yayi ƙarya wa idza ahada ghadara idan ya alƙawali sannan kuma ya yaudari wanda yawa alƙawalin dama ya alƙawalin ba don yi cika ba ya yi shi kawai don yi yaudare shi wa idza khasama fajara idan ya kai husuma gaban alƙali kuma za ka samu ya yi fajirci idza khasama idan ya kai husuma idan ya kai ƙara gaban alƙali idan ya je suka yi rigima da wani aka je kotu to za ka samu ya yi fajirci to malamai suka ce al-fujuru fil khusuma ɗaya daga cikin hanyoyi guda biyu ne duk wanda ya za a ce mutum ya yi fajirci a khusuma na farko ya yi da'awar abin da ba nashi ba ya kai mutum ƙara ya ce wannan motar ta hannun wane ta wuce rigar da ke jikin wane ta wuce gidan wane nawa ne motarsa ta wuce fulotinsa nawa ne wani abin da ba naka ba yana hannun ɗan uwanka ka yi da'awar naka ne kuma bisa ga haka ka yadda har a je kotu to wannan fajirci ne na biyu ya kore abin da ya wajaba a kansa wannan abin ka bashi naira 100,000 naira 50,000 naira miliyan 1 ka ce kai san baya banka koko a yi ta rigima kuma ka yadda har a je kotu a kan haka ka riƙa rantsuwa a gaban kotu cewa wallahi tallahi baya bi na koko alhalin kuma yana binka to duk wannan ya zama kusuma wato fajirci a cikin kusuma kenan wai za ka sama fajira yayin da diye husuma shi da wani zaka samu baya da gaskiya to ko rashin gaskiya shine ko ya da awar haƙin da ba nashi ba ko ya kore haƙin wani a kansa ko wani ɗaya daga cikin wannan ana kiransa al-fujuru fil khusuma to sakanku da Allah yaya waɗannan sufofin yau suke tattare da mutane manzo Allah ce idan an samu ɗaya tattare da mutum to yana da siffa ta munafici ba za ta gushe ba har sai ranan da ya tuba ya barta za a ce to baya da ita to idan kuma hudun suka tattare ga mutum to ya zama tataccen munafiki wanda babu sirki kana munafikan khalisan tatacce da babu sirki ma'ana ya zanto idan zai zance zai yi ƙarya idan ya alƙawali ya saba idan aka bashi amana ya ci idan kuma ka ganshi suna rigima shi da wuri to shine baya da gaskiya lokacin da duk aka tashi rigima da shi ka iya fasara idza ka sama fajara duk lokacin da ya husuma baya da gaskiya to kuwa ai da ba rashin gaskiya a cikin husuma ko kai da awar abin da ba naka ba ko ka kore abun wani da yake ya tabbata akan ka cewa lalle akwai shi akan ka bashi akan ka ka kore ka ce ba haka bane mutum ya yi maka aiki baka biya shi kuɗi ba ka rantsa ka biya shi ka gane ai kana kore haƙin ka ne haƙin sa ne akan ka yana da haƙi akan ka ne ya yi maka leburanci ka rantsa ka ce ka biya shi alhalin baka biya shi ba ko ka bashi wani abu baka bashi ba sauran ka ce duka ka bashi duk wannan yana cikin الفجور في الخصومة إذا خاصم فجر متفق عليه إمام البخاري ده إمام مسلم سكروتو وانا حديث تو أنا يا أموا كما ريدنا نشابة لا أولو مطن سكراتو تكن دبانان با كيلا أنا دمبا أو نلوك تي أبايا شواشي النفاق منافنش أشار أنتي يكسو كشي بيو أقوى بنا كيلا النفاق الأكبر ببب منافنش akwai kuma abin da ake kira annifaq al-asghar karamin munafunci shi annifaqun akbar shine kuma ake kira annifaqul i'tiqadi wato munafunci a aqida shi kuma annifaqul asghar karamin munafunci shine ake kira annifaqul amali munafunci a aikace ba a aqida ba to suna da bambanci ta fuskar hukunci النفاق الأكبر babban munafunci wanda shine annifaqul i'tiqadi munafunci a aqida shine mutun ya kudurce kafirci a zuciyarsa amma a zahiri ya bayyana imani ina fata mu Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin daga cikin mutane akwai wanda yake cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da ranar tashin kiyama Allah ce amma ƙarya ke ba mun muni bane ya faɗi wannan ne kawai da baka amma a zuci ba haka bane idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun idan munafikai sun zo maka za su ce muna shaidawa lalle kai manzon Allah ne Allah ya ce wai Allah ya san kai manzonsa ne kuma Allah yana shaidawa cewa ƙarya take sun faɗa da ya baka amma a zuci ba sa kudurcin kai manzonsu kai manzon Allah ne ba sa kudurin haka to kaga wannan ya zama annifaqul i'tiqadi wato munafinci ame a aqida munafincin zuci ta yadda zuciya na dauke da kafirci amma baki na bayyana imani kawai mutum ya faɗa don yaudarar mu ne kawai ya faɗa don mu ne su cewa dan uwan mu ne alhalin ba dan uwan su bane duk lokacin da aka ce musulmai sun ci nasara musulunci ya ɗaukaka sai yana jin haushi duk lokacin da aka ce musulmai sun samu karaya musulmai sun samu rashin nasara sai yana jin daɗi amma kuma gashi da baki da kayan magana zai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah wannan munafiki ne babban munafinci duk mai wannan ba musulmi bane kafiri ne dan Allah ya ce wa ma hum bimumminin yukhadi'una allaha walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun sannan kuma ya ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun dhalika bi annahum amanu thumma kafaru amanu bi lisanihim thumma kafaru bi qulubihim dhalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun wato an riga an sanya rufi akan zukatansu imani ba zai shiga ba da baki za su yi ta faɗa ya kuluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim da baki za su yi ta faɗin abin da babu shi a cikin zuciyarsu su ce imani su ce qur'ani su ce hadisi su ce manzon Allah amma a cikin zuciyarsu ƙarya suke to wannan shine annifaq al akbar duk mai cikin irin wannan wanda yake da irin wannan munafincin to koda a cikin wata sura a ƙarshen kasa inna munafiqina fi darkil asfali min an-nar wa lan tajid lahum nasira to amma munafinci da biyu wanda shine annifaq al asghar wanda kuma ko mu ce masa mai annifaq al amali wato karamin munafinci ko ko munafinci a aiki a zuci mutum mummuni ne amma a aikace yana yin aiki irin aikin munafikai to kaga shi mai shi mummuni ne mai zunubi mummuni ne mai sako ba kafiri bane ba dukkan wanda yake ya yi kalmar shahada daidai wadda da ya yarda da Allah ya yarda da manzo Allah amma yana yin ƙarya mummuni ne mai zunubi yin ƙarya sifa ce cikin siffofin munafikai bai kamata a ce ya siffanta da ita ba siffantuwarsa da ita ba ta fitar da shi daga cikin musulunci ta kai shi kafirci sai dai tana rage masa kamala na imani ya zanto imaninsa ya zanto tawayayye haka idan mutum ya zanto mai saba alkawali haka idan mutum ya zanto maciyin amana mai cin amanar ɗaiɗai ko mutane ko mai cin amanar al'umma cin amanar ɗaiɗai ko mutane yaron gida ya ci amanar ubangidansa ya rinka masa sata yana ɗaukar masa dukiya ba tare da ya sani ba ma'aikaci a gwamnati ya rinka ɗaukar waɗansu kayayyakin gwamnati yana ta sata ba tare da an sani ba ma'aikaci a kamfani ya rinka ɗaukar kayan kamfanin ya rinka sarrafa su ta hanyoyin da doka ba ta bashi dama ba tare da an sani ba to duk wannan ya zama cin amana ke a baka ajiya ka ha'inci mutu duk ya zama cin amana ke a baka dukkan wani abin da zaka sarrafa wani ya baka wata na'ura ka yi amfani da ita ka rinka cin amanarsa abinda ka samu baka kawo wa gaba daya ko kana sarrafa mashin dinsa ko motarsa abinda ka samu sai ka rage dan ka zo za a yi balas baka bayarwa gaba daya to duk wannan ya zama cin amana ke to wannan dukkan su siffofi ne na munafinci to ha kuma idan ya zanto duk lokacin da zai yi husuba shi da wani baya da gaskiya ya san baya da gaskiya zai kafe akan rashin gaskiyarsa ya yi da'awar abinda ba nashi ba ko ya kore abinda ya tabbata a kansa to duk wannan siffofi ne na munafinci mai su baka cewa ya fita daga cikin addinin musulunci sai dai kace huwa maw'udun binnar, lalle ana masa razani da gidan wuta, in har bai tuwo ba ya mutu akan haka akwai yiwuwar shiga wutar jahannama, duk da ba zai dawoma ba amma dai zai shiga. To menene amfanin ita kan jahannama ko da minti ɗaya ne? Ai abin ba karamar matsala ba ce ba. To da haka wannan shine yadda ake bayanin waɗannan mas'aloli. Wancan annifaqul akbar ga hukuncinsa, wannan annifaqul asghar ga hukuncinsa. Kaga tunda ya sha bamban haka hukunci kuma da zai biyo baya ya kan sha bamban, dan idan laifi ya sha bamban dole hukuba ta sha bamban. Babban laifi sai zanto babbar hukuba, karamar laifi sai zanto karamar hukuba. Kaga babban munafinci shiga cikin wuta tare da dawama, babban munafinci kenan. Amma karamar munafinci akwai yiwuwar shiga wuta amma babu dawama. To kaga anan gurin da manzo Allah ce dukkan wanda ya siffa ɗaya cikin wannan ta kasance tare da shi yana da siffa ta munafunci, amma wanda guda hudun suka tattara kana munafiqan khalisan, tataccen munafiki. Ana nufin fin nifaq al-amali, a cikin munafunci iri na aiki ya haɗa duka gaba ɗaya kenan, bai rage komai ba. Allah tsare mu. Wa an Jabir radiyallahu anhu qala qala li an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدة أو دين فليأتنا فأتيته وقلت له إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لي كذا وكذا فهفى لي حفية فعددتها فإذا هي 500 فقال لي خذ مثليها. متفق عليه. وانا حديثي أنكر بوشي دقى جابر دان عبد الله shi ma dai yana cikin abin da zai nuna mana muhimmancin cika alkawali idan mutum yayi. Jabir dan Abdullahi ce qala li an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzo Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa, yace da ni wata ran law qad jaa amalul bahrain, duk ranan da aka kawo dukiyar bahrain a ataituka hakaza wa hakaza wa hakaza, sai na baka haka da haka da haka, wato in cika hannu haka in baka, in sake ciko hannu in baka, in sake ciko hannu in baka, nawa kenan? So uku a wai kudin sun zama nawa? Ba wanda ya sani, amma dai suna da yawa. Ko kwandalaye ne kam aka ciko hannu biyu aka baka, aka sake cikowa aka baka aka sake cikowa, ai suna da yawa. To balantana magana sai ta dinari ko dirhami. Maza Allah ya ce wa Jabir bin Abdullahi, ka sha kurumin ka, in dai dukiyar Bahrain ta zo to abin da zan baka kenan. Dukiyar Bahrain, yankin Bahrain shine dai a yau ɗaya daga cikin ƙasashen da ake kira Bahrain, ɗaya daga cikin ƙasashen yankin Gulf guda shida, kasar Saudiya, Kuwait, sai Bahrain, sai Oman, sai Iran, Qatar, sai United Arab Emirates. Kaga waɗannan su ne ƙasashe shida na yankin Gulf, yankin tekun Fasha. To Bahrain ɗin nan a da ba wai inda take ba yanzu geographically shi kaɗai ne Bahrain a da, har wani yanki na cikin Saudiya da ake kira Al-Ahsa wanda ya yi iyaka da wancan yanki duk yana shiga cikin ma'anar Bahrain a wancan lokaci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana dai shatin kasar Bahrain a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, fadinta ya dara shatin kasar Bahrain a yanzu geographically. Kawai abin da yake so ku gane kenan. To wace dukiya manzon Allah yake nufi lokacin da za a mara Bahrain? Dukiyar da za a samu a can ko dai ta ganima ko kuma ta jizya da za a karba a wajen waɗanda aka ci su da yaƙi suka yi da za su zauna ƙarƙashin daular musulunci. Manzo Allah ce idan an kawo wannan dukiyar, tunda shi manzo Allah shi ne shugaban gwamnati, kaga shi ne zai sarrafa ta wajen yi wa jama'a hidima, sai ce idan wannan dukiyar ta zo zan baka kaza da kaza da kaza a cikinta. Yace da Jabir bin Abdullahi. To kaga Jabir zai zaman daku, to Allah kawo dukiyar Bahrain. فلم يجي مال البحرين حتى قبض. جابر يقول دوك البحرين لم تزوبا hatta qubda annabi sallallahu alaihi wasallam, har aka karbi rayuwar manzo Allah ta rada mace tabbata gare shi. Falamma ja amarul bahrain, yayin da dukiyar bahrain ta zo daga baya, bayan Abubakar ya zama halifa, shi kuma Abubakar yana sane da wan cewa annabi yakan yi wa mutane alƙawarinka, wani lokaci ya samu wadansu ya cika, wadansu kuma Allah ya karbi rayuwarsa bai cika ba. Amara Abubakarin fanada, sai Abubakar ya umarni ga mai shela cewa yayi shela, man kana lahu inda rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aidatun aw daynun, duk wanda ya kasance yana da wani alkawali a wurin manzon Allah, manzon Allah ya masa alkawali zai samu kaza ko za a bashi kaza, aw daynun ko yana da bashi, manzon Allah ya karbi bashi a wajensa bai bashi ba, falli ya atina, yazo ya kawo mana kukan san bashi. Kaga kenan, idan wata gwamnati ta zo tana gadar alkawarin nukan da mai gwamnatin da ta wuce ta yi, inda alkawali ne na adalci, alkawali ne na gaske, to wannan gwamnatin za ta cika shi. Kada ya ce ai wancan rejim ɗin kenan ya riga ya wuce, inda an baka ka samu to shi kenan, in baka samu ba kuma to shi kenan, an tashi da kai. Yo, ai dukiyar tana nan ta jama'ar ce, kuma dai jama'ar su ne ba a canja ba, mai mulkin ne kawai ya canja. Ita kuma dukiyar tana nan ta jama'ar ce, kuma jama'ar suna nan ba musanya su aka yi ba. To saboda haka abinda wancan gwamnati ta bari na alkhairi, ya kamata in wannan gwamnatin ta zo ta yi ne ta dora a kai. Amma kaga yanzu haka muke yi, ko a jiha, ko a tarayya, ko a karamar hukuma, duk ba haka muke ba. Duk abinda wani ya gina na alkhairi, idan wani ya zo sai ya rushe wannan, sai ya kirkiro nashi sabu, to shi yasa ba za a taba ci gaba ba. Wani zai fara aiki yayi nisa, a iya samu yayi ha'inci ko yayi ba daidai ba, kai idan ka zo manta da ha'incin da ya dora a daidai gabar. Amma karka ce ka faro daga ƙasa, don abin da aka wance an yi hasarar miliyoyi a banza kenan. To wannan yana gadar da ci baya. Sayyidina Abubakar sai ce, dukkan wanda ya kasance yana da alƙawali tattare da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ko yana da bashi annabi bai biya shi ba, falli ya atina, to ya kawo mana. Jabir sai ko da naji wannan shela, fa ataituhu, sai na je wajen Abubakar. Wa qultu lahu, na ce da shi, inna annabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala li kaza wa kaza, nace ni ko manzon Allah ya ce da ni kaza da kaza, wato ya ce da ni idan dukiyar Bahrain ta zo zan baka kaza da kaza da kaza da kaza, zan ɗebo maka hajjinki uku hakaza wa hakaza wa hakaza. Jabir ce fa hasali hasiyatan fa adattuha, sai jimko mun wani jimki na kuɗi ya miko mun, fa adattuha sai na kirga, fa iza hiya 500, sai gashi dirhami 500 ne ko dinari 500, ga dinari 500 kudin suna da yawa ba. Fa qala li, sai yace khudh mithlaha, nawa ka gani, yace kaza ne, yace to a baka rukun su guda biyu, tunda manzo Allah cewa ya hakaza wa hakaza wa hakaza, ga hakaza din farko abinda ka kirga, to sai mu karo maka irin su so biyu. Wato kina cika ba alƙawarin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya masa, wato ya samu dirhami nawa kenan, 1500, idan dirhami ne, idan dinari ne ma dai 1500, ga kuɗin da yawa. Muttafaqun alaihi, wanda hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi. A'a, ka dai fahimta, nawa ka kirga kaza, ai shi ya san da manzo Allah da yace haka za ya iyaka ce adadin, to yana son ya kasance abin da ya bashi na farkon ya zanto daidai da na biyu da na uku, ba ragi ba ƙari. An bayyana ku, to kun ga anan gurin, wato mun fahimci cika alƙawari a cikin wannan hadisi, domin gashi hatta alƙawarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, Allah ya karɓi rayuwarsa ba tare da cikawa ba, ya samu damar cikawa ba, Sayyidina Abubakar wato ya yi ƙoƙarin ya zartar da shi. Malamai suka ce a cikin hadisin kuma za a fahimci cewa ashe annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san gaibu ba, domin da ya san cewa wato dukiyar za ta zo baya da zai wa wannan jabir alkawali, ba zai musu alkawali ba. Amma ce masa idan dukiyar Bahrain ta zo ta zama baka haka za wa haka za wa haka za, kuma sai ga shi dukiyar ba ta zo ba sai bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam. Sannan malamai suka ce hadisin na nuna cewa ashe shugaban gwamnati yana da dama ya yi tasarrufi cikin baitul mali, idza lam yakun ma'ahu hawan, idan ba san rai a cikin tasarrufin da ya yi, kamar wani mutum yana cikin kunci ya tsakura daga cikin aljihun gwamnati yace je ka sai gida, wani na cikin kunci ya tsakura yace ajaye treatment din dan bayar lafiya, ba san zuciya mutumin ya cancanta, ba wai dan dangantakar mutumin da shi ba, ba wai dan dan dabarsa bane ba, ko dan jam'iyyar siyasarsa bane, cancanta ta sa ya bashi. Idan shugaban gwamnati ya shiga bisa ga adalci bai zalunci ba, tun daga sai Annabi ya ce zan baka, me yasa bai ba kowa ba sai ba Jabir? Ya kalli cancanta da matsarancin bukatarsa da sana'a Abubakar, da sannan Abubakar kuma zai zo tas ka, kuma a lokacin wani bai zo ya protest ba, yace tunda aka biya Jabir ni ma dan kasa ne ina da haƙƙi dole sai an bani. Ina fata an fahimta, dan bayarwa ba sharfi ba bane dan shugaba zai bayar sai ya ba kowa, ya za a yi akwai wanda yake da abin da zai iya ba kowa a duniyar nan, wato zai iya ba wani ya hana wani, to sai da abin da ake so lokacin da zai bayar sai bayar bisa ga cancanta, kada ya bayar bisa ga son zuciya. Sannan ga mutum biyu duk kowa ya cancanta ba, shugaba na iya ba wani ya hana wani, manzo Allah yakan yi haka, ya ba wani ya hana wani, yace sau da dama nakan zo da kyauta in ketare wanda na fi so in baiwa wanda ba shi na fi so ba, amma saboda shi wanda na fi so na ga yana da dangana, yana da tawakkali da ƙarfin imanin da ko bai samu ba zai iya jurewa, wancan ko ba ya da hakuri, saboda haka sai in ba shi dan jin tsoron kar ma ya je ya ridda ya je Allah kuma ya kifar da shi cikin wutar jahannama, sai in ba shi dan kaga zama wal mu'allafati qulubuh, kaga hatta a cikin wadansu musulmai za ku wal mu'allafati qulubuh, in ba haka bai dan baka ba shi ba ya zai. Allah ya rahmata. Babul muhafazati ala ma atadahu min alkhairi, babin da yake magana akan kiyayewa akan abinda mutum ya saba na alkhairi. Babul muhafaza, babin da yake nuna matukar kiyayewa da bada kulawa ala ma atadahu abisa ga abinda dan adam ya saba yin sa min alkhairi, na alkhairi. Ka saba yin wani alkhairi to so ake ka kiyaye ka rinka yi kada ka daina. Kar ka zo ka saba kullum ka tashi da safe sai ka karanta alqur'ani juzu daya, ka dauki lokaci kana haka, kuma wata rana shikenan ka daina dubka waran dauke wuta, ai wata uku baka yi komai ba. Kar ka saba litinin da alhamis kana azumi sai kuma wata rana abin ya zo ya tafi, imanin ya samu rauni, sai dai ya ci galaba akan ka, akai wata biyar wata shida babu wanda azumin ka manta da shi. So ake duk abin da ka faro na alkhairi ka dawwama akai kar ka daina. Shi yasa ake so karan fari ka dauka kadan, dan dauka kadan ka cigaba da yi yafi dadi. Ta iya yiwa wani ya dauki litinin da alhamis, litinin da alhamis ya jure yayi shekaru aru aru bai daina ba, yana da karfin imani, yana da himma, yana da kwazo. Amma ta iya yiwa wani idan ya fara zai daina, to anan tun farko sai ya dauki azumi uku a kowane wata, domin idan litinin da alhamis, litinin da alhamis ne kowane wata azumi nawa, takwas, domin kowane mako azumi biyu, biyu su hudu kaga takwas kenan. To da wanda zai dauki uku, wanda ya fi sauki uku zai fi sauki, kila kuma za ka fi jurewa. To da a ce ka dauka kana yi takwas kowane wata, litinin da alhamis kenan, ka zo wani watan bakai ba, wani ya sake zuwa bakai ba, gara ka dauki azumi uku a kowane wata, kuma ya kasance baka dainawa kowane wata sai ka yi su. Muhafaza, ana son mutum ya muhafaza akan abu, ma'ana da ka dauki abu mai yawa wanda za ka kasa, gara ka dauki abu kadan wanda za ka iya. Kila wani ya ce ya daukan wa kansa alƙawari, ya daukan wa kansa alƙawari tsakanin shi da Ubangiji, shi kadai ya sani, ba wanda ya sani. Duk juma'a zai ciyar da mutum goma, kaga wannan aiki ne na alƙairi, duk juma'a ya tanada abincin mutum goma. To amma kuma kila wata juma'a ta zo ya kasa, to amma ya dauka duk juma'a mutum biyu, ta yadda zai shekara bai fashi ba, ya fi ya dauka duk juma'a mutum goma ya wata biyu yana yi, wani watan ya zo bai ba gaba daya, sai a wata na uku ya ci gaba, wata juma'a da ya ketare. Dawwama a kai ya fi tarin lada sama da mai yawan da ba a dawwama a kai, kaɗan da za a dawwama a kai ya fi lada sama da mai yawa wanda ba za a dawwama a kai ba. Wannan shi ne abinda wannan babin zai karantar da mu. Malam ya ce qala Allah ta'ala inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, wa qala ta'ala wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Fadin Allah ta'ala inna Allah la yughayyiru ma biqawmin, ubangiji baya canjawa abinda ke tattare da mutane, baya musanya abinda ke tattare da mutane, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, har sai sun musanya su da kansu. abin nufi idan mutane suna cikin ni'ima, Ubangiji baya musanya ta da wahala da musiba, sai in su ne suka musanya daga aikin da'a suka koma sako. Haka idan mutane suna cikin wahala da kuncin rayuwa, Ubangiji baya canja musu da yalwa har sai in su ne suka musanya sako din ta hanyar tuba da aikin alkhairi. Ma'ana duk lokacin da kake cikin ni'ima, Ubangiji baya canja ta da mai da wahala, sai in kai ka canja daga aikin da'a ka koma sako. Haka duk lokacin da kake cikin wahala, to akwai sako da ya jawo ta. Zahar al-fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas liyudhiqahum ba'd alladhi ya'malu la'allahum yarji'un. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Duk musiba da kuka ta faru ku ko ja ka wannan ku, to Allah ba zai musanya ta ba, haka kawai ta hanyar addu'a. Sai in ku kun canja daga hali na rashin kirki zuwa ga halin kirki, sai Allah ya canja muku daga wahala da zaman tsartsar da rashin security zuwa ga hali na yalwa da kwanciyar hankali da walwala da zaman lafiya. Shine ma'anar inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma. To me dangantakar wannan aya da babin? Dangantakar ayar da babin kamar malam yana so ya ce mana, lokacin da kake dawoma akan aikin alkhairi kake yin kullun kullun, to kuma Allah na nan shi kuma yana maka tanadin lada na wannan kullun kullun din, in aikin kullun kullun ne ko mako mako ko na wata wata. Allah ba zai soke ladan nan ba sai in kai ka daina. Duk lokacin da baka yi ba shi kuma sai me? Sai soke ladan kenan. Ba zai canza, ba zai rubuta maka hutun da baka yi ba. Sannan ba za a ci gaba da rubuta maka ba sai ka yi me? Sai ka dawo ka ci gaba da yi. La yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wato kaga anan yana kallon fadin ma'anar ayar zai sa ta hatta wannan. Wa qala ta'ala, Ubangiji ta'ala ya ce, wala takunu kallati naqadat ghadlaha, kada ku kasance kamar wadda ta warware kitsanta, min ba'di quwwatin, bayan ta daura shi da karfi sai ta warware shi, an kasan sili sili daban daban ta warware shi. A nan gurin Ubangiji na cewa idan kun kulla alkawali to kar ku kwance shi. Ma'ana idan kun fara aikin alkhairi kun dauri himma kan haka, to kar ku zo ku daina. Haka in kun yi alkawari kar ku kwance, domin an siffanta wadda ba ta da aiki sai ta tumka gashi idan ta gama kitsan, kuma sai ta zo tana sa kibiya tana kwancewa. Sannan idan an jima ta sake tumka, idan an zama ta zo tana kwancewa, me wannan halin za a ce mata ma hukunci ya koma hankali? To haka wato kamar munanawa ga wanda zai alkawari kuma ya kitsikawa, yayi ya kitsikawa, wato kamar haka yake, wato kamar mahukunci ne. Ha kuma wanda zai fara aikin alkhairi, wato ya zo ya watsar, ya sake fara, ya sake watsarwa, wato kenan kamar ba ya da cikakken hankali na gano kyakkyawar aƙiba da ke cikin dawwama. Shi yasa ya samu kansa, inda yana da cikakken hangen nesa na kyakkyawar aƙiba da ke cikin dawwama kan aikin alkhairi, to da ya fara bai daina ba. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ahabbul amali ila Allah ma dawama alayhi sahibuhu wa in qalla. Aikin da Allah ya fi so shine aikin da bai shi yin dawama akai ko da kankani ne. Wane ce kullun sai ya yi iru daya, amma wata rana ya yi, wata rana ya ki? Wane ce kullun sai ya karanta aya goma amma ba fashi? To wannan mai aya goma shi Allah ya fi so saboda wancan mai iru daya, saboda mai ya dawama ya yi istimrari. Wane ce kullun sai ya ce da miskini goma, wata rana ya yi, wata rana ya ki? Wane ce kullun zai ce da miskini daya amma ya dawama akai? To shi Allah ya fi so su zama miskini goma. Wato kenan an fi so idan mun fara aikin alkhairi kar mu daina. Ko mun yawan abin da muka yi baya kar mu ga yawansa, mu kalli yawan wanda bamu yi ba, sannan mu kalli waɗanda suka fi mu aikin alkhairi din. Lafazin al-ankas jam'u niks, jam'i na kalmar an-niksu, wa huwa al-ghazl al-manqut, shine dukkan wata tufka da aka yi amma aka warware ta, zare da aka tufka shi sannan kuma aka warware shi, ko gashi da aka tufka shi sannan aka warware shi, shine al-ghazl al-manqud. Wa qala ta'ala, Ubangiji ta'ala ce, wala yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fa tala alaihimul amad. So mun mai wala yakunu, kada su kasance kal ladina utul kitaba min qablu, kamar waɗanda aka baiwa littafi a da fa tala alaihim al'amalu, suna cikin aikin da littafin sai lokaci ya yi tsawo, fa kasar qulubuhum, yau da gobe yau da gobe sai suka can suka je kashi. Ko mummune kar ku zama kamar su yahudu, farkon lamarin su Siriya ne, daga bayan zamani ya zamani sai kasa dawoma akan Siriya suka masa ya tara bata. Nasara, farkon lamarin su Siriya ne, daga bayan zamani ya tsawo sai suka kasa dawoma akan Siriya sai suka mai suka canja ta hanyar bata. To ko mummune kar ku zama su, shine wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu, kada mummune su kuskura su zama kamar waɗanda aka baiwa littafi da fa tala alaihim al'amadu, lokaci sai ya tsawaita a gare su yau da gobe yau da gobe. Fa qasat qulubuhum, sai zukatan suka kekace suka bushe. Da wa'azina ratasu, idan ratasu da suna son alkhairi suka zo ba sa son alkhairi. Fa kathirun minhum fasiqun, Allah ya tsare. Wa qala ta'ala fama ra'awha haqqa ri'ayatiha, Allah ya zargi waɗansu daga cikin waɗanda suke da'awar biyayya ga annabi Isa, ce fama ra'awha, ba su kiyaye abin da suke a kai ba na alkhairi ko na aiki, haqqa ri'ayatiha, kyakkyawar kiyayewa, hakikanin kiyayewa, ma'ana sun fara amma ba su kiyaye ba sai suka watsa. Yana nufin faɗin ma'anar wannan aya ko daidai wannan gaba a iya ɗaukar daga dukkan mutumin da yake yana aikin alkhairi amma kuma ya kasa dawoma a kai daga baya ya watsa. To kaka irin wannan yakan samu mutum, me ne maganinsa? Yanzu yau daga fara karatun Riyadus Salihin, yau shekara nawa? Shekara nawa? Sun san dai tun wasu? Ba wai ka san mun yi fashi a tsakiya lokacin da na tafi karatu. Saboda in je su don in dawo, in je su don in dawo. Mun yi fashi na wajen shekaru biyu, ko da kimanin Nasiru ya ci gaba. Da haka ba za a kirga shi a fashi ba, don tun da karatun ya ci gaba bai tsaya ba gaba ɗaya illa iyaka. Ma'ana shekara kusan biyar zuwa shida, biyar ne zuwa shida da fara karatu. To da wahala yanzu idan ka yi sa'a ka samu cikakkun mutum talatin a nan waɗanda da su aka fara har zuwa wannan babin ne, daga darasi na ɗaya zuwa yau darasi na tamanin da nawa, 99 ne ko? Don a hakikalin gaskiya akwai fuskokin da kullum su ne a nan gudu yanzu kuma duk ba sa nan karatun masu daina zuwa. A ba wata tafiyar su ke ba wani kariyar da ta ce. Akwai waɗanda suna nan da ransu ba inda suka ce. Illa ya gafa mara auha kariya ya ce hari kawai. Ko ba ka ba. Kamar ya karatu canza musu. Wannan duk ba gaskiya ba ne. Wannan duk ba gaskiya ba ne. Galibin mutane ba sa iya dawoma ne akan abu. Za ka ga akwai lokacin da kake da karsahi kamar karka daina kamar karka daina, to da kai fashi daya kai na biyu sai shedan ya sa maka jin gardin fashi, shikenan sai ga wani daga wannan kuma ya daina kenan. To me maganin wannan? Magani idan ka fara karka so ba, karka watsa. Idan ka fara ka ci gaba, so daidai, amma ko kaga ai ba abu ne da zai dawo mutum ba. Shi ne kullum shi ne zai dawo mutum. Ina fata mun fahimta. To ballantana a ce ka koma karatun da ake na Sahih Bukhari har aka sauka aka shiga waye aka sauka aka shiga Muslim aka. Sai ka samu wani an fara darasin farko da shi ba a zo tsakiya ba ya daina. Wani an fara daga tsakiya ba kai karshe ba ya daina. Wani an fara a rukunin kashi ɗaya bisa uku karshe. Kwata ɗin karshe na littafin aka yi da shi. Ta shi kuma da aka sauke shi kuma ya daina. Lokacin da aka sa sabo waɗansu kuma suka sauke zuwa. Da ya shiga mutum ya tafiya da goma sai wanda yake da ƙarfin hali, ban ce babu ba ko waɗanda suna da ƙarfin halin da za su yi ta abin nan. Ƙila dai waɗanda suke kiyayewa su ne masu kasa ba sa fashi. Su ma kuma akwai wata maslaha ina gari da wani. Sai da ko ba maslaha tsakani da Allah? Ko maslaha? وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. an karbo hadisi daga Abdullah ibn Amr ibn al-As, Allah shi kare da a gare shi, kala yace kala li rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah tsira da mincin Allah tabbata gare shi yace da ni, ya Abdullah, ya kai Abdullah, la takum mithla fulan, kar ka zama kamar wani. Manzon Allah bai san sunan wancan wanin ba, ya sani, amma ya boye sunan dankare fallasa shi, tunda makasudi shine a gane abin da yayi wanda bai dace a yi koyin shi ba, wai a gane sunan shi ba. La takum mithla fulan, kar ka zama kamar wani. Kana yaqumul layl, ya kasance yana tsayuwar dare na qiyamul layl, fatara ka qiyamul layl, sai wata da qiyamul layl kuma ya daina, to kai karka zama shi. Kaga anan saƙon da Abdullah ibn Amr ibn al-As zai fahimta, ga wani bawan Allah da yana qiyamul layl ya daina, manzon Allah ya ce kar in zama irin sa, in zo ina aikin alkhairi kuma in daina. Wannan ya fi qiyamul layl a matsayin misali, amma kowane irin abu. La takum mithla fulan, kana yunfiqu ala al-masakin fa taraka al-infaq ala al-masakin. La takun mithla fulan, kana yaqra'u al-qur'ana kulla yawmin juz'an wahidan fa taraka qira'at al-qur'an. La takun mithla fulan, kana yasumu min kulli shahrin thalathata ayyamin fa taraka as-sawma. Duk ya shiga ciki kowane irin aiki na alkhairi. Ya mulla la yaba ta kade ce aiki alkhairi ba, amma manzo Allah ya ambace ta a matsayin misali idan ta shafi kowane irin aikin alkhairi. Ina fata an fahimta. To shine malamai suka ce manzo Allah ya koye sunan Abdullahi, ya koye sunan wancan bawan Allah dan ba shine makasudi ya gane sunan ba. Wadansu suka ce a'a, manzo Allah ya faɗi sunan ga Abdullahi din, shi Abdullahi ne da ya tashi riwaya ya koye sunan. Amma dai zahiri zamu ga cewa magana manzo Allah ce. La takum misla fulan, kana yaqumu al-layl fa taraka qiyam al-layl. Muttafaqun alayhi Bukhari da Muslim, wato ainihin suka rawaito. To maganin daga cikin magungunan da za su sa idan mutum ya fara aikin alkhairi shine ya dawwama kai irin bibitar irin waɗannan hadisa, ya rika jin ya ga aikin alkhairi da irin na manzon Allah, ba wanda ya fi shi aikin alkhairi, amma tare da haka bai taba cewa kuma ya daina ba, ƙara yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, har ma an ce da shi li yaghfiraka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa ahlika siratan mustaqima. A wannan lokacin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wajen Allah, amma da irin yadda yake da kokarin ibada da kwazo da himma, to sai ka kai da baka da wannan matsayin min babu aula, ka zanto mai kokari da kwazo da himma. Kuma idan ya ga hadisi da manzon Allah yayi ta kwadaitarwa dangane da dawwama kan aikin alkhairi, sai mutum ya wannan tunda irin waɗannan hadisi sannan su da tuna bibita suna sa mutum ya ji ya ƙara kwazo. Sannan kuma kullum aboki na gari, aboki na gari yana da tasiri wajen gyaruwarka ko lalacewarka. Abin nan aboki yana da tasiri wajen gyaruwarka ko lalacewarka. In na gari ne ka zama na gari, in ba na gari bane ba kuma ka fandare ka lalace. Da haka duk abin da mutum zai yi, to yana da kyau ya samu aboki na gari. Babu abin da yake riba in an san inda ake sayar da shi da kuɗi za a saya a duniya. To amma abuta ɗin da yanzu ta riga ta yi rauni matuƙa ƙwarai da gaske. A iya yin komai akan aikin da ba na alkhairi ba, amma a aikin alkhairi ne sai ga ba za a iya yin komai ba. Dan yanzu abun mamaki idan ka je ka samu kungiyar yan karta da suke yin karta, ta bar musu ba ta tsufa, akwai cikakken haɗin kai. Amma sai ka je ka samu waɗanda suke a masallaci, ta bar musu ta tsufa, babu cikakken haɗin kai. Ya waɗancan abutansu ta yi ƙarfi, ta bar musu ba ta tsufa, ƙwallon turkin su baya mutuwa. Amma na masallaci ne zai mutu, tabar masallaci ce za ta kode, kuma kowa yana zuwa, kuma kowa zai gani. Illa iyaka idan mutum ya ga ba wadatacce tabar ma shi ba zai soyo abin nan ba. Illa iyaka sai sai dardo masu zai rika zuwa da ita, in ya shimfiɗa ya ga kuma ya tashi ninke kayansa ya makale a bayan mashin ɗinsa ko a motarsa. To abutar mu ce ta wajen aikin alkhairi ya kamata ta zama ta ƙarfafa sama da abutar masu aikin barna a wurin barnarsu. Ka duba abutar 'yan karta, ka duba abutar 'yan kallon ƙwallon ƙafa, supporters na club kaza, ka ga yadda suke da zumunci da haɗin kai, sun yadda su haɗa kuɗi ko na wane don maslahar wannan club ɗin. a haɗa kuɗi a ɗauki mota a tafi Kaduna Kallo a tafi Jos a tafi Abuja a tafi Lagos a yi waye duk dan wannan sai ka duba kai mai addini ko mu masu addini me muke rabin wannan wanda ya shafi addini to wannan ne zai saka gane matsayin addinin a cikin zuciyarka kai da kanka ka faɗi matsayin girmansa da muhimmanci ko rashin muhimmancinsa a cikin zukata bai kamata kawai mu rinka karanta nassoshi ba kawai dan mu ji ilimin kawai mu ce tasirin ilimi shine ya aiki da shi shine mu yi wa halayyar mu juyin juya hali a ga mun canja ba na nufin mu canja daga bil adam zuwa ga mala'iku la ya sunna allah ma amarakum wa yafaluna ma yumarun a daga bil adam da baya da kirki zuwa ga bil adam da yake mai kirki daga bara gurbi zuwa ga koda tsakatsakiya ne in bai zama gaba ɗaya ba wato komai da komai babu istihbab tibil kalam wa talaqatil wajh inda liqa'i babin da yake magana akan mustahabbancin dadada zance wa talaqatil wajh da sakin fuska inda liqa'i lokacin haduwa da yan uwa ko abokanai ko dangi wato abu guda nawa kenan na farko dadada zance na biyu kuma sakin fuska abu guda biyu ne ka zama mai daɗin zance tsakaninka da abokananka ba mai mummunar kalma ba kar kullun a ji zagi da ba'a da musu shine abin da ake ji daga bakinka a'a da daɗin zance kalma mai kyau al'amru bil ma'ruf annahyu anil munkar duk kalmar da ka san za ta kwarzani abokin zancenka a cikin zuciyarsa kar ka yi amfani da ita nemo wadda take tafi talaushi a madadin ka yi amfani da kalma mai kaushi ma'ana karka zama mai yawan fusa ta mutane kai zanto mai sa musu farin ciki karka zanto mai sa su ɗebe tsammani ka zanto mai sa su sa rai karka zanto mai nesanta su ga ubangiji ka zanto mai kusanta su dab da ubangiji subhanahu wataala wannan shine tibul kalam istihbab tibul kalam mustahabbancin da zance mustahabi ne duk zancen da zaka yi tsakaninka da makwabcinka da abokin aikinka a makaranta ne a ofis a gida ya zanto da daɗin zance ne tsakaninka da matarka tsakaninka da yayyenka ƙannenka iyayenka da daɗin zance ne tsakaninka da ƴaƴanka da daɗin zance ne tibul kalam ma'a kullin nan tare da kowa da kowa ya zanto kai so kake lalle a rika jinka kamar turare ɗan goma mai ƙamshi kowaye kake mu'amala da shi so kake yi ya saba jin daddaɗin zance daga wajenka ba bakar magana ba ba zagi ba wacce mutunci ba to ya za a yi mu zama haka ko ya zame mazanta a kan mu zame wannan ya shafi kowa daga cikinmu ni in matsantawa kaina kai ma ka matsantawa kanka wancan ma ya matsantawa kanka to har mutum ya zama haka a hankali ba wai rana ɗaya ba ne ba mahadi ne kawai manzo Allah ya ce Allah zai inganta shi rana daya da ka banga magarin mutane ki amma a dare ɗaya ubangiji zai riki daji kawai ya zama kamili cikakke a dare daya saboda zai zo ya zama mujaddadi a ƙarshen zamani saboda ka kuma lokacin ya lalace da yawa ta yadda ba za a ɗauki tsawon lokaci ana tarbiyyar ba kar halaka ta yi halaka sai ubangiji da Allah ya keɓance shi ta hanyar gyara emergency dan da nan a cikin dare daya kawai aka wayi gari kowa na can wai shine ko wannan kamar wani sabon mutum aka saukar daga sama to in banda mahadi da ni da kai tunda mu ba mahadi bane ba aka ga asiya a hankali za mu ta matsarkawa kanmu muna koya wani abun mu manta wani abun mu tuna wani abun shedan ya rinjaye mu wani abun al'ada da muka taso a gida a garin mu ta rinjaye mu al-insanu ibnu bi'ati duk dan adam da ka gani haihuwar environment din da yake ciki ne wannan environment din sai ya yi tasiri tattare da kai irin maganar da ake irin kayan da ake sawa irin al'ada irin ɗabi'u duk kai ma haka za ka tafi ko masu kyau ne ko marasa kyau to sai in kana karatu ne yau da gobe za ka yi kokarewa ka yawa kanka juyin juya hali to in ka samu wancan yayi sai kuka kawwana wani tsaftataccen community na musulmai kuna ta'amuli ta wata hanya ta daban sai ku yi tasiri a kan sauran domin kullum ɗan adam da ake kira ɗan adam shi ne wanda yake iya canja waninsa ba irin wanda in yayi ya zo zai tafi da shi ba akwai wanda shi na yayi ne yiwu ya ga ana zuwa karatu zai zo gobe kuma in ya ga yiwu an ɗauke sai ci ayinsu ba a zuwa ba kaga shi baya cewa ai yanzu an daina karatu kai ba a cika shi wannan cikar ita za ta tafi da shi in ba a cika ba kuma shi ma wannan baya da tasiri wanda yake da tasiri shine wanda idan ya sa abu mai amfani ko shi ɗaya ne zai je koya ko su biyu ne za su je su koya to wannan shine yake da tasiri wanda idan ya iya shi kuma zai kawo juyi a gidansu ko a unguwarsu ko a makwabtansu a cikin kasuwa da suke da rumfa kusa da shi ko a kamfanin da yake aiki to wannan haka ake so ka zama ni ba in zama. قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين وبنجي تعالى يتي ده منظور صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك للمؤمنين كسسوت فكافكنك غممني ابن نبي كزوم مي تواضع غممني مي كسكنتر ده كاي غممني سي wannan yana nuna wa ake wa tawadu mummuni amma kafiri ba a masa tawadu an bayyana ko dan a cikin yawa kafiri tawadu akwai kaskantar da naka kai addini shi yasa zaka nuna masa izza dan izzar ta shafi addininka in ka kaskantu a gaban sa to addininka ne kaskantu banda kai din ba shine malamai suka ce sai fa in akwai hikima ta da'awa akwai kafirin da sakin fuska na iya jawo su kusa da kai daddadan zance na iya jawo su kusa da kai wani siffa ta tawazu da zaka nuna na iya jawo su kusa da kai dan ya musulunta to in ka hango wannan maslahar yaren jaya a cikin zukanka cewa ko wannan maslahar to babu laifi kai haka amma duk kafirin da ka san sakin fuska zai sa ya raina kai raina addinin dadan zancin da kai zai sa ya raina kai raina addinin tawazu da zaka yi zai sa ya raina kai raina addinin to ba ya da amfani kai masa tawazu ko sakin fuska ko dadan zance dole kuma amalance shi da fadin Allah ta'ala ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffara wal munafiqina wa khalluz alaihim sai ka dauke shi a wannan layi ya ayyuhan ladina amanu qatilul ladina yadunukum minal kuffari wal yajidu fiikum ghilza wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin amma idan akwai sarai na abin nan to shikenan wannan babu laifi ka dan sassauka idan akwai sarai zai kai ne zaka auna kuma bace tsakanin wannan da wannan kai kaskantarwa da wannan kanka wancan kuma kai masa dagawa kai da tsa wannan zance wancan sassauka saboda bambanci tsakanin wannan da wani amma dai mummuni shi kan gaba ɗaya ana son ka saka masa fuska ne ana son kuma kaskantar da kanka gare shi sai ɗan wanda yake da siffa shi kuma cikin mummune yake na da siffa ta takabburanci da dagawa da girman kai hakan zai sa ya rika wani daga hanci yana hu hu da hu haka to kai ma nan gurin ba za ka masa tawazu ba ka kaskanta a gabansa ba za ka ci mutuncinsa ba amma kuma ba za ka masa tawazu kawai ka zama wani araha ba ka zama wani tuwanti shi a gabansa bayan shi bai san mutunci ba dan kana karrama mutumin da ya san karamci ne wai mutanabbi ce idza anta akramtul karima malaktahu wain amta akramtal la'ima tamarrada yace idan ka karrama mutumin da yake mai mutunci to kamar ka mallake shi dan ya san mutunci zai ji dadi wani ya karrama ni amma idan ka karrama mutumin da bai san mutunci ba to sai ka sa ya rika dagawa to sakamakon haka ba za ka karrama shi ba ira ba ta fahimta wani babban malamin hadisi yana bada hadisi sai irin halifofin nan masu girman kai da dagawa ya shigo masallaci yana wani kuku da kuku jama'a tana ta tashi suna gayar da shi ko malamin da ya gaji sai kawar bai gaji bai na haddasana fulan qala haddasana fulan qala haddasana fulan qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai aka ji aka ce masa baka gani ga sarki ya zo baka tashi ba sai ce inna dhi'aba la taqbul lis-sa'al yace kuraye ba sa tashi dan dila ya zo ko ba haka ba ka taba ganin kura ta tashi dan dila ya zo wuri dila mene ne sana'arsa yaudara kula ya basa tashi dan dila ya zo waje qala ta'ala walau kunta faddan ghalidha alqalbi lam faddu min hawlik Allah madaukakin sarki ce da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walau kunta faddan inda ka kasance wato faddan mai mummunar dabi'a ghalidha alqalbi mai kaushin zuciya marar rahama al-fadada a aikace ghalidhul qalb kuma a cikin zuci wato a zuci babu rahama ba tausayi a aikata kuma mummunar ɗabi'a. Inda ka zanto mai mummunar ɗabi'a, mai kaushin zuciya, lam faddu min haulik, da mutane sun dare sun barka. Allah bai mayar da kai ka zama haka ba, da ya mayar da kai ka zama haka da ba wanda zai zauna tare da kai. Wato sai wannan ya nuna kyakkyawar ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yasa mutane suka yi mai suka matso wato ainihin kusa da shi. وعن عدي بن هاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى عدي بن هاتم الله شكال الداء قريش يتي منذ صلى الله عليه وآله وسلم ياتي اتقوا النار ولو بشق تمرة كجزء ورموتا ككيا يكن كدك وجزء ورموتا كتري كا يكن كدك وتا ولو بشق تمرة قودا دربين دبينو دي دبينو كتاقا شربي كباد ربي سرك ربي كتي قودا تشيني in baka samu komai ba sai shi fa mallam yajid, wanda ku bai samu sukunin yin sadaka da rabin dabino ba, fa bi kalimatin tayyiba, to ya tsare kansa daga wuta ko da ta hanyar daddadar kalma ne. A ji kalma mai dadi tana bugowa daga bakinka lokacin hirarka da abokananka, kaga mai daddadar kalma baya ba'a ga mutane, baya ashariya ga mutane, baya zantuka na batsa da yawan zance na babu gair babu dalili cikin abin da ba da amfani. Amma galibin mutane yau ko dai giba ko yawan zage-zage ko yawan yi juna ba ko zancen batsa, wannan mace ta wuce a siffanta ta, musamman in ka samu matasa sababbin balaga din nan, wannan ta wuce a siffanta ta, wannan waɗannan zantuka dukkaninsu dattin harshe kazantar baka kenan. Shi mutum bai janabar suka ba ya zo ya yi janabar baka, duk ya sa harshensa ya yi datti, to wannan ya kamata mutum ya tsarkake harshen sa. Fa bi kalimatin tayyiba muttafaqun alayhi. Wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, abu hurairah ce lalle manzo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yace wal kalimatu tayyibatu sadaqa, daddadar kalma kanta sadaqa ce. Muttafaqun alayhi, wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Wa huwa ba'du hadithin taqaddama bi tulihi, wannan wani sashi ne na hadisi ya riga ya gabata yana da tsawo. Wa an abi dharr radiyallahu anhu qala li rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, daga abu dharr ne al-ghifari radiyallahu anhu yace manzo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yace la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, kada ka raina aikin alkhairi komin kadan dinsa, komin kadan dinsa yin an ci alkhairi ne. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق, koda kuwa ka gamu da dan uwanka musulmi ne da kalma da fuska sakakka, wajhun talq, fuska sakakkiya ba murtakakkiyar fuska ba. Shi yasa manzo Allah ya fi kowa murmushi, fuska sa a sake take koyaushe, sannan kuma cikin murmushi sallallahu alaihi wasallam. باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. باب إن ديكي مغانا أكام مستحبان تنبين زنسي, ميأيكي نكي دبين زنسي لوكت إن ديكي مغانا كلنك إيدا كلمومي وارا وارا واند شي واند كيكي وا مغانا زي فهينتا kaiwa mutum magana a matakin fahimtarsa. Idan mutum ba mai ilimi ba ne, ka tafi da shi a wannan mataki na ƙasa. Idan tsaka-tsakiya ɗalibi ne, a wannan matakin. Idan babba ne waye, a wannan matakin. Ɗan ƙauye a matakinsa, ɗan birni a matakinsa, yaro ƙanƙani a matakinsa, samari irin nasu zance daban, dattijai irin nasu daban. Idan ka zo kana wa wuri duk dattijai ne, ƴan shekara 50, 60, 70 kake musu magana. Amma sai kake maganganu kamar kana magana da yara 'yan shekara 17, za su ga kare na hankalinsu. A cikin zancenka babu bayani, don bayani na nuna ka yawa kowa magana daidai da daidai bai kwakwalwarsa da mata, don ka yi girmama hankalinsa idan ka yi masa magana irin da shekarunsa. Amma duk wanda ka yi ƙasa da shi, to ka kare na mai kare na hankalinsa. Amma idan wuri a cakuɗe majalisi ne ya haɗa kowa da kowa, akwai dattijai, akwai na ƙasa, akwai 'yan tsaka-tsakiya, akwai wayayyu waɗanda suke da gogewa ta duniya, dukkan 'yan boko, mayun 'yan boko, akwai kuma na ƙasa wanda su yi karatun boko ba kowanne, to sai ka sarka ku kai wancan kai wancan, dan kowa ka bashi hakkinsa. In ka tafi bangare ɗaya, sauran za su ji ba a yi da su, su 'yan rikiya ne. In ka tafi ƙasa da yawa, su waɗancan za su ga kare na musu hankali, kuma ka ɓata musu lokaci. to kaga anan gurin kenan dole mai magana ya kalli wanda yake magana da shi ya kwatanta girman fahimtar sa dan ya tafi da shi akan haka. To wannan shine bayanin kala. Sannan makasudan zance kai magana mutum ya fahimta, ba kai magana ka burge mutum ba. Akwai magana ta fahimtar da mutum, akwai magana ta burge mutum. Yawanci duk wanda yake zai yi magana, sawa'un malami ne ko ba malami ba, cikin wanda za a ribaci maganarsa, kila malami ne na addini, kila dan siyasa ne, kila wani mai wata kwarewa ne a rayuwa, masani ne ta wata fuska, tattalin arziki ko wani abin da ya shafi rayuwar jama'a, to za ka same su kashi biyu ne. Akwai wanda makasudinsa lokacin da mutane suka taru ya zai ya burge su. To wajen burge wannan ɗaiɗaikun kalmomi da zai rinka yin amfani da su, sai ya zanto ba kowa yake iya gane su. Sentence da zai rika ginawa, jumal da zai rika ginawa a cikin zance, ba kowa yake ganewa ba. To ya sarka nan, ya sarka nan, sai ga ya burge, amma kuma bai fahimtar da mutane ba, amma ya yi ne ya burge, kai yana ta magana, kai ka jima ya ce kaza, to ya burge ka amma bai fahimtar da ka, me amfaninsa? To akwai kuma wanda makasudinsa shi ne yaya za a yi shi wanda yake wajen ya fahimta. To waɗannan su ne masu cin nasara a cikin masu yawa jama'a magana, sawa'un da sunan siyasa, da sunan addini, da sunan ilimin boko, da sunan ilimin addini. Wanda zai yi magana ya fahimtar da mai saurare, to shi kowa cin nasara. Amma kuma su suka fi zama kaɗan a cikin masu magana a gaban jama'a. Ko malami a makaranta, za ka samu wani malami yana burge kai idan ka zo, ya ta bada dariya, amma kuma bai fahimtar da kai ilimin da yake karantarwa. Abin da aka ce karantar da kai a zangon karatu, baka fahimci komai ba, ɗaya cikin goma baka fahimta ba. Amma tunda in ya zo zai bada dariya, zai bada labari, ai ihu, sai ɗalibai su je na burge su, amma ya fahimtar da su ilimi. To haka ko da masu wa'azin addini ko masu haka, shi ya zai yi mutane a burge? To kaga wannan shedan yana wasa da hankalin mutum ne. To an fi son ka yi bayani a cikin zance, shine fahimtar da mai saurari, shine babu istihbabi bayanil kalam, babu mustahabbancin bayyana zance, wa idahi da fito da shi fili, lil mukhatabi ga abokin magana, wa takririhi da ma maimaita zancen, li yafhama dan ya fahimta, idza lam yafham illa bizalika, in ba zai iya fahimta ba sai an maimaita su, sai kai maimaitawa. Wannan fa kaga wato hadisan manzon Allah sun shafi kowace rayuwa ta. Yanzu kafin wannan mutum tsammanin manzon Allah za a yi babi akan wannan, a ce hadisan manzon Allah za su yi mana bayani akan ya zabi magana. An Anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu wa idza ata ala qaumin fa sallama alayhim thalathan. Rawahu al-Bukhari. An karbo hadisi daga Anas ibn Malik, Allah shi kare da a gare shi, yace lalle Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza takallama bi kalima, in zai yi zance da wani zance, a adaha thalathan, yakan maimaita wannan zance har sau uku, hatta tufhama minhu, har sai an fahimci wannan zancen. In ya ga ba a fahimta ba sai ya maimaita sau uku, sai ya maimaita. Wa idza ata ala qaumin fa sallama alaihim, in ya zo wajen mutane ya yi musu sallama, yaga kamar ba su ji ba, sallama alaihim salatan, har sai ya maimaita sallama da har sau uku, zai ce assalamu alaikum, yaga sun shagala da wani zance ko ana hira ba a ji ba, sai ya sake daga murya sama da wuce assalamu alaikum, in yaga ba a ji ba sai ya sake daga murya assalamu alaikum sallallahu alaihi wasallam. Yana bukatar sai an fahimta, amma idan ya san in yayi zance to daya an gane, to ba sai ya maimaita ba. In ya ga ko bukatar a kowanda su gane batu shine sai maimaita sau biyu, wani lokacin ya maimaita sau uku. Ɗaya daga cikin matansa ta ce idan Annabi na zance wani lokacin ka iya kidaya kalmomin, saboda baya shigar da kalma cikin kalma. Ku yi mata aikata kusa mutu, a'a ba zai yi haka ba sallallahu alaihi wasallam, dan sai wani harafin ya shiga cikin wani, sai wata kalmar ta shiga cikin wata. Idan an tashi daga sallar isha'i a yau, to za mu zauna mitin na kwamitin masallaci, ya shafi ɗan kwamiti ne kaɗai, kuma insha Allahu mitin ɗin za a fara shi ƙarfe 8:30 zuwa 10. Muna fata an fahimta. Kaga wannan magana ce ɗaya kalmomi ɗaya ɗaya ɗaya, amma wani idan yazo abinda za a faɗa a ƙarshe sai faɗe shi a farko, abinda za a faɗa a farko. To ko mutane suna da baiwa ta yin magana, wannan yadda Allah ya yi shi kenan. Wani kuma za a ga a'a zai iya amma yana da saurin baki, to baya bin abin a hankali kenan. To wannan ko mustahabi ne ka ba abu a hankali dan a fahimta. Wa an Aisha radiyallahu anha qalat, Aisha Allah ya kare da gare ta tace, kana kalamu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kalaman faslan, tace zancen annabi ya kasance zance ne rarrababbe, a rarrabe filla filla. Yaya rarrabe zance? Rarrabe zance yadda malaman hikima da balaga suke faɗa shine kakan ware zance ka kasa shi da'ira da'ira, jumla jumla. An gane ku? Domin idan ka shigar da wani cikin wani bai zama rarrabe ba, amma idan ka ware shi ta yadda idan wuri full stop ne, ko da a cikin bakinka a ji cewa eh nan jumla ta cika, idan wuri kuma ce jama'a idan an tashi daga karatu a yau, kada kowa ya dauki mashin dinsa sai bayan an yi sallah da minti biyar. Kaga an tashi daga karatu a yau ya zama cikakken zance a kowane abu. Don haka ko da a emotion dinka sai ka nuna a kowane abu infial dinka, amma lokacin da kace kada kowa ya dauki abin hawansa sai bayan an yi sallah da minti biyar, sai ka tsaya a nan gurin, kowa ya san baya jiran wani abu, ka zo full stop. Ma'ana alamar motsin rai da za ka riƙa yi na zance ma kansa da emotion dinka, wato duk ya zanto yana ba da ma'ana ce. Ina fata an fahimta. Sannan kuma idan mutum malami ne ko malamin makaranta, sawa'un a sakandare ko a jami'a ko malamin addini a kan mimbari, wani lokacin zance ba da baki kaɗai yake ba, da idanu ma yana zance, da nuni da hannu ma yana zance. Wajen nuni wani lokacin yakan taimakawa kalmar baki. Kalmar inda baki ya ƙarasa, ya kasa kaiwa sai ya nuni da hannu ya yi mai, ya ƙarasa. Yanzu lokacin da ka zo ka samu mutum ko da baya cin larabci, ka ce wala yazlimu rabbuka ahada. Me wannan ke nufi? Ma'ana a hannu Ubangiji baya zalintar kowa. Ma'ana sai ga wannan nunin wanda makaho bai tiribarsa ba, shi mai ido ya ƙaru da ɗansa ba bai ko ba haka ba. Babin karshe, babu isra'il jalis li hadisi jalisihi allazi laysa biharamin, babin da yake magana akan abokin zance ya saurari zance. Ko da ki mu gasa mu kauna ta hadisi mako, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana kalamu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan, zancen annabi ya kasance zance ne rarrababbe, yafhamuhu kullu man yasma'u, duk wanda ya saurare shi zai fahimce shi, ba zai ce shi bai fahimta ba. Sai dai kawai in yana so ya izgili kamar munafukan su ce ma za qala anifa, wai bai faɗa ne kazu, wannan izgili ne amma sun gane. Rawahu Abu Dawud. Babu isra'il jalisi li hadisi jalisihi allazi laysa biharam, babin abokin zama ya saurari zancen abokin zamansa wanda ba na haram ba. Ashe kenan, in zancen da yake na haram ne zaka saurare shi, bai halatta ka saurare shi ba, amma in yana zancen da ba na haram ba sai ka saurare shi. واستنصاتي العالم والواعظ حاضري مجلسه, da kuma yadda malami ko mai wazi zai nemi yin shiru daga mahalarta majalisinsa. Wato kar yana magana suna magana, da yazo waje kafin a fara karatu ya ga mutane suna cikin wani abu sai ya nemi ya hana su, da Allah jama'a a sallar azan fara karatu in sai da haka. Wani kuma kila da ya fara inna alhamdulillah kafin ya kai karshe kowa zai shiga taitayensa. To wannan din yana da amfani, mutum ya yi amfani da kowane abu a aikace, a baki, a nuni, ya sa mutane su yi shiru lokacin da zai fara magana. An Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qala, daga Jabir dan Abdullah Allah shi kare da gare shi, yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi hajjatil wada, manzo Allah ya faɗa min a hajjin ban kwana, yace istansitin nasa, ka rinka neman mutane su yi shiru yayin da za ka yi wa'azi, yayin da za ka yi huduba, yayin da za ka yi magana, rinka neman su yi shiru, dai in ba su yi shiru ba ba za su ci ribar zancen ba. Sun makala, sannan ya ce da ni, la tarji'u ba'adi kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd, kar ku zama kafirai a bayana, sashin ku ya rinka fille wuyayen sashi, wato sashin ku ya rinka kashe sashi, wato kisan kai kenan nau'i ne na kafirci, sai dai kafircin da baya fitar da mai daga cikin musulunci, kaba'ir zunubi. Wannan hadisi muttafaqun alayhi, abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe mana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan duniya da wani bawan Allah da ya alƙawari na kuɗi, to amma kuma bai riga ya cika ba, sai Allah ya karɓi rayuwarsa. To cikin ƴaƴansu kuma akwai wanda ya san da wannan alƙawari, sai ya faɗa ƴan uwansa cewa babansa fa ya yi wani alƙawari, ko a iya ɗauka daga cikin kuɗin da ya bari kafin a raba gado a cika wannan alƙawari, ko kuma shi wannan da ya sani shi ne zai bari idan an bashi nashi ya biya ya cika alƙawarin da mahaifinsa ya yi. Duk wanda aka yi ya yi, idan sauran ƴan uwa sun amince aka ɗauka cikin dukiyar aka biya aka cika wancan alƙawari, ya halatta. Idan suka ce su ba su yadda ba ko ba su sani ba, shi wannan da ya sani idan an bashi gado kuma sai ya ɗauka ciki ya biya ya cika wancan alƙawarin, ya halatta. Sai dai ka gane akwai bambanci tsakanin alƙawari da bashi, inda ba kance ne ya yi shi ne zai zama wajibin cikawa, amma alƙawari wanda lokacin bai riga ya zo ya biya bai cika, to ai baya zama wajibin cika shi a kansa, tunda da yana da rai da ya cika shi, yanzu kuma ya riga ya tafi, kuma tunda ya riga ya tafi dukiyar nan ba ta ci ba ce yanzu ta magada ce. Sai da su ƴaƴan idan sun yi a matsayin ihsani ba su yi laifi ba. Akwai bambanci, wancan ya riga alƙawari ne cikin dukiyar gwamnati. Manzo Allah ai ba cikin dukiyar sai alƙawari ba, cikin dukiyar gwamnati ne. Wanda yake maganar wani ya fitar da maniyi ta hanyar tsorata da firgita sai ya wanka, abinda malamai suka nuna wanka baya wajaba a kan mutum don ya fitar da maniyi, sai fa in ya fitar da shi ne ta hanyar jin daɗi. Adinin kafara da rantsuwa dole sai a jere. Kafarar rantsuwa azumin ta ba lallai bane sai a jere, ka iya a jere ka iya a ware. Cikin ƙabli ko ba'adi, idan mutum ƙabli ta kama shi ko ba'adi a cikin sallah, shi zai yi karatun tahiyya? A aikace manzo Allah ya yi ƙabli ya yi ba'adi ba tare da ya karanta tahiyya ba, da haka da mutum ya yi wannan sujudu guda biyu ya ɗago kai tsaye kawai zai sallama ne, kamar yadda hadisai suka nuna haka cikin Sahih Bukhari, babin da yake magana akan sujudu sahwi. To waɗannan su ne dai tambayoyin da suka saukaka. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. To ne abin
tambayar ciki, me abin tambayar ita da suke ba ta yadda ba ta yi ne duk wata ne bai kowe tumurin wani ta saboda wadanda suke wuce. Tambaya ke cewa mutum ne yake neman aure, wadda yan ba da kalmominsa ba, amma zan dakalto su da ba. Mutum da yake neman aure sai ya fadawa ita wadda zai aura ɗin cewa amma fa yana son shi in ya aure ta za su yi tsarin iyali, za su kayyade iyali, baya son haihuwa. Ita kuma ce a'a, in dai har wannan ita ce manufar ka ni ba na so da ita ba. Ta yi laifi? Ba wani laifi da ke. Za ki wuta. Don ɗaya daga cikin manufofin aure shi ne a samu haihuwa. Lokacin da duk mutum ke fada da haihuwa kamar yana fada da wata manufa ne cikin kyawawan manufofi na aure a cikin addinin musulmi, tunda manzo Allah ce tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukasiru bikum al-umam yawm al-qiyamah, ko auri mataye waɗanda suke haihuwa sannan kuma waɗanda suke son su. To ya zaka gane mutum mai haihuwa ce, wannan zaka kalli dangi irin gidansu, ita kadai mahaifiyarta ta haife ta ko kuma tana da yayye da kanne, sannan tana da yayye da aka yawa aure kuma tana haihuwa, to wannan alama ce cewa ita ma za a haihu. Wannan yake alama da ake kallo ta zahiri, idan mutum na sanya aure wanda take haihuwa ita, to kaga a ce haihuwa ɗin ɗaya ce daga cikin manufofin aure, bai dace ba mutum ya zo yana faɗa da haihuwa a cikin aure. Sannan waɗansu abinda suke gani ita ce wahala, don haka gudun wahala ne yasa ba sa son haihuwa. To ita wahala babu yadda za ka yi karabi da ita a matsayinka na bil adama. Akwai wahala da magarin wahala wanda kowa na iya jure mata, ce kana da ɗaya, kana da biyu, kana da biyar, wannan wahala ce da kowa zai iya jure mata dan take iya samun kowa. Akwai wahalar da ta wuce al'ada, wato ta wuce yadda ya kamata mutum ya iya ɗauka. To shine mu ɗauka cewa mutum samun ta kaɗan ne, ƴaƴan su sun kai sha biyar, sha shida, sha bakwai, wannan kan ta wuce mutum yadda zai iya ɗauka. To a nan gurin me yake jawo wannan? Wannan abin da yake jawo wannan shine ƙara aure da yawa bayan samun ko bai samu ba. Yau ne suka kida ta. Kasan shi Bahaushe yana son komai yake a al'adar ta ka yadda addini, ko da karatunka ya sabawa. Hadin wannan ka faɗi wannan a cikin dukkan Hausawa sai a ce kaga wannan wani Yahudanci ya samu. To shi ko ƙa'idar aure sai in kana da iko za ka yi, in ba ka da iko ba manzo Allah sai a yi azumi. Yanzu manzo Allah zai ce ba ka da aure, ba ka da matar, amma ba ka da halin yi, ga balaga ɗin da komai ya san kafara da ya ce, amma ka za ka yi hakuri ka yi azumi. Sai ya ce maka kana da ɗaya ƙara ta biyu ko ba ka da hali? Ba ka ji da Allah ba. Kana da biyu sai ce ka ƙara ta uku ta hudu ko ba ka da hali ba komai? Wanda baya da komai ba, ba a ce bai tawakkali kai, sai aka ce yi azumi. Kaga a nan gurin idan mutum ya kasance samun sa zai rike masa ɗaya ne, ya kuma rike masa ɗaya ne yana tafiya da ita, Ubangiji Ta'ala ba zai tozar ta su ba. Abubuwa da dama da suke kawo mana wahala ba wai asalin wai shi auren ne mai wahala ba. Auren Ubangiji Ta'ala ya nuna in an yi Allah zai sanya albarka, kuma in an tashi Allah zai sanya albarka. Da nassin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake haƙƙi ne akan Allah ya taimaki mutum uku. Cikin su akwai mai aure idan ya tashi, cikin su akwai mujahidi wanda zai tafi yaki. Duk wanda zai tashi ya tashi aure Allah zai tafi yaki, amma manzo Allah ce shine annabiyul ladhi yuridul afaq, wanda manufarsa ta yin aure shine dan ya katangance kansa kare ya zuna. To sai ya zanto wannan manufar kai ka rushe ta ko ya rushe ta, ya yi auren amma har yanzu na da yan mata, sai Allah ya taimaki shi. Allah zai taimaki shi ya rusa sharaɗin. Amma sharaɗin in ya ɗauka cewa na yi ne don wannan tarin tsaimin ido, na yi ne don wannan ta wadatar da ni in kauce wa zina, matuƙar da wannan manufar ya yi kuma ya tsaya ta haka, Allah ba zai tuni ta da shi. Kaga idan mutum ya rusa wannan kuwa, to babu wani yarjejeniya ne, ko alƙawari tsakanin mutum da Allah. Sai kenan na biyu, idan mutum ya rena sana'a, sai ya aure sai ya rena sana'a, ya ce shi ya fi ƙarfin ya yi kaza. Ya tsaya yana neman babban aiki ko bai samu ƙarfin ba, ya zauna babu ƙarfin babu babban. Ya zo fara tantama bawan bawan. To kaga a nan gurin ai ba karamin hasara ba kenan, wannan kuma yanzu mutanen ba suna da wannan. Kamar yadda na faɗa, galibi a ƙasar Hausa ne muke da aƙidar da kaɗan gara babu, amma a duk duniyar masu hankali an yarda da babu gara kaɗan, amma a ƙasar Hausa za ka samu matasan mu suke da aƙidar da kaɗan gara babu. Za ka ce da mutum zai kai aiki kaza, duk sati biyu zan baka naira 1,000, sai ya zage ka. Amma kuma za ka wuce sati bakwai yana nan zaune baya komai ko baya samun ko gogo ɗaya a baya da wani hankali a nan gure shi ne mutum ya karɓi wannan ko kuɗin sabulu ya rage. Ai ba ta aka yi da goma da shi ba, yana nan in ya samu wani ba sai ya bar wannan ba, sai ce dole sai da goma ce. To wannan ita rayuwar da ba ma iya yi, da kaga a nan dole mutum ya wahala, dole mutum ya wahala tun farko manufar ta yin aure ba manufa ta mai kyau ba. Na biyu kuma ta yi baya da babbar sana'a kuma ya daina karama yana ganin ba zai yi ba, ko yana yin sana'a yana rashin gaskiya. Kaga a nan ba auren ba ne ya jawo matsala, ko kai kaɗai za ka rayu a wannan halin ne dole matsalar sana'a. Kuma ka duba da cikin waɗanda suka ke yin aure saboda suna jin tsoron wahala, da kuma mutumin da ya yi aure don ya kare kansa, sai ka samu kuɗin da kai saurayin kake kashewa kanka lokacin da kake rayu kai kaɗai, da wannan kuɗin wani yake riƙe da matarsa ya yi. Saboda a sanadiyyar ka yi kyakkyen shi ke ɗan ya yi maka kyakkyen da kashewa matar ka samu lada, tunda manzo Allah ce abin da ka sa a bakin matar ka sadaka ne. Sai ke ɗan ya fahimta da kai bisa da ka'idar da ke tsano ya yi zan kuma ba to ai wahala ce. Sai mutum ya ƙi yin wannan, to sai ya kashe wannan kuɗin a wani aikin banza, ya kashe kuɗin ya shiga stadium, ya kashe kuɗin ya je gidan sinima, ya kashe kuɗin ya je don yana ganin ba wani nauyi a kansa, kashe kuɗi sai ka kashe. Idan kai lissafin abin da ka kashe a wata gaba ɗaya, sai da sata abin da wani gidanci ya kashe wanda yake da aure da ƴaƴa da idan ya mutu sai Allah ya dan baba, sai kuma kana nan yanzu in ka mutu sai da yaron ya koma, dan maka bar wani wanda zai biyo baya ba yake Allah ya dan ka, sai ka samu kafin ka kashe. Amma sai dan ne yake ta kai dumo ta da haka ya ɗan uwa, kada mu zargi aure a rayuwar aurekayya cewa akwai wahala a cikinta da kunci da kaza kaza, gara mutum ya kauce mata yana ganin wannan shine kaza, ko kuma a'a haihuwa ce musiba idan mutum ya haihu, idan mutum ya aure shi yadda zai karya haihu yayi kaza yayi kaza, wallahi duk wannan wahayi ke dan mu dai kalli tsarin namu tsakaninmu da Allah yaya muke, tsakaninmu da kanmu yaya muke, tsakaninmu da sauran ƴan uwa mu yaya muke, wannan shine babban abin da ya kamata. Tsarin rayuwa take gudana a cikin jiki bukatar gyara kawai, amma aure ba musiba bane, sai ya albarka ne ba musiba bane, kuma babu yadda za a yi tsaye kawo maka talauci, kuma mun da ba shinta da an bugin la an za ta tafaha wa yana musa karaha wa masau da aha kullum shi tsari mu Allah gane ta za mu tsaya a kira sallah haka mun yi minti 45 ne. Cewa manzon Allah baya furciya kan san zuciya in wa illa wahaju, da kuma ayar qaballahu an kalima azinta lahu, Allah ya yi maka afuwa dan mai kai musu izini. Babu wani da ke zuwa a cikin kan waɗannan ayoyi dan bacin kare da juna take ba, dan lokacin da manzon Allah ya yi musu izini ya yi ne bisa ga ijtihadin sa, ba wai yayi bane bisa ga san zuciya. Ita ko watan ayar ta kore masa magana ne dangane da san zuciya, amma yanzu ku ana hawa izinin da yawa munafikai san zuciya ne, manzo Allah bai taɓa yin san zuciya sallallahu alaihi wa sallam, amma yayi musu izini bisa ga ijtihadin sa. Ijtihadin sa kuwa wato ba san zuciya bane ba. Idan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce masa ba haka zai ba kaza zai yi, to ya ɗauke shi ne daga abin da ya dace zuwa ga wanda ya fi shi dace, ba wai ya ɗauke shi bane daga kuskure zuwa ga daidai. Ana zargin annabi ne ba dan ya yi abin da ya fi kuskure ko san zuciya ba, dan a matsayinsa dan mai zai yi abin da ya dace ga wanda ya fi shi dacewa, shi ne abin da aya take magana a kai. Domin duk abin da ya hukunci da shi Allah ne ya nuna mata, imma bil nafsi sarahatan wa imma bil jihadi, inda Allah ya ce inna anzalna ilayka kitaba bil haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah wa la takun lil-kafirin khasima. Don haka dai kaga kenan babu wani rikitarwa tsakanin waɗannan ayoyi guda biyu. Na ban gane ba, kwarai da ya halatta ina tambaya cewa ya halatta mutum idan ya tashi fitar da zakadun ya raba a danginsa, ya halatta ba ne su ne dan ya haka matukar dai kalmar alfukara da matakin ta da ta sa kansu duka ina matarka da mutu barayi wani mataki saboda mai waye ke da mata, dama waye ke maka da matansa danginsa da yake magana matansa danginsa ne a wannan kai ne kaɗai ka mai zuwa na wani kai ba an dai ba da su inda ban za Allah ya nuna idan su kawai danginsa da kakana da lada biyu ladan zakka da kuma ladan sada zubi aka ban za Allah ya nuna kawai abinda aka ce idan cikin makwabtanka ko cikin waɗanda suke dab da kai sun zura ido suna tare akwai wanda yake da matsananciyar bukata da kuma ka saka a madadin ka tattara su duk kawai banda sauran ɗan uwa banda sauran mutane, ma'ana ya zanto ka san da zaka bani cikin dangin ka tunda akwai mabukata cikin su da yawa ya rufanye wanda zaka bayar wa da yawa, kaga an samu duka amfanin ji. Wa alaikum salam. Wancan da nuna me kace ku nemi gafara Ubangiji ko sannan ku tuba zuwa gare shi. Yusri sama alaikum midararai, idan kun yi haka Ubangiji ta'ala za a aiko muku da girgije yana mai zubar da ruwa a kanku, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, zai kara muku karfi doriya akan karfin ku na da, wadata akan wadatar ku, karfi akan karfin ku na da, wala tatawallaw mujrimin, kar ku juya baya kuna masu ijrami da kafirci. Wato kenan waɗannan ababe guda biyu suna ɗaya daga cikin abin da ke sa ruwa ya sauka, istighfari da tuba zuwa ga Allah. ko kuma tare take da juna, babu tuban da babu istighfari, babu istighfari da babu tuba, sai ta haɗa. Ko da wani wuri kaga an kawo istighfari kadai, ba a nufin mutum ya yi ta kadai, sai da tuba. Ko da wani wuri kaga an kawo tuba, ba a nufin ya yi ta kadai, dole sai da istighfari. Yanzu idan mutum ya yi laifi ya sai ce na tuba na daina, amma bai ce ba ya Allah ya yafe mun, ma'ana kawai ya yi wa Allah alwashi da yau da gobe zai ba, amma bai yi bara'a akan najin ba, dai istighfari shi ke nuna kayi bara'a daga najin da nake karbiya. Sannan idan ko mutum ya yi istighfari, kaga yana nufin ya yi bara'a daga abin da ya tazo, amma ko bai daina ba yana nufin gobe da gobe zai bai amfani wannan bara'a ta shi. Bau, da haka ake haɗa su da juna, istighfari tare da tuba. To wannan ɗaya daga cikin dalilai da ke sa Ubangiji Ta'ala ya saukar da ruwan sama ya fitar da dausayi a cikin ƙasa. Ya arzuta mutane da arziki makamancin abinda ma annabi Nuhu ya faɗa wa mutane. Fa qultu tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yuslih samaa'a alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhaara. Kaga da asnadiyya ta istighfari, yumdidukum bi yuslih samaa'a alaykum midrara, za a aiko da ruwan sama akan ku, wa yumdidukum bi amwalin wa banin, kuma Allah zai ƙara muku dukiyoyi, ya ƙara muku ƴaƴa, wa yaj'al lakum jannat, ya sanya muku gonaki. Wato waɗanda suke cike da lambuna da kayan marmari, wa ya ja'al lakum anharan, kuma zai keta muku wato ainihin koguna, kogi kogi a cikin ƙasa kan su sai da ruwa, ko da damuna ta wuce ruwan sama ruwan baya yankewa yana gudana, ko yana suna noman rani. Kaga wannan biyayya ga Allah da kira jawo wannan, idan mutane sun ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yasa idan aka samu kamar ruwan sama ake yin abin da ake kira al-istisqa. Al-istisqa shi ne neman shayar da fari. Kaga wajen neman shayar da fari, ko dai a yi sallah a yi addu'a, ko kuma a je a fita bayan gari a yi addu'a, ko da ba a yi sallah bayan haka za ka yi addu'a ta yi. To addu'ar kuma ta kuke istighfari ne da nuna cewa ya Ubangiji mun tuba, kuma a liman ya yi hutuba ko shugaba ya yi hutuba ya faɗakar da mutane. Ba doguwar hutuba ba, bayani dai na waɗansu ayyukan ɓarna da su suka fi bayyana a lokacin da abin ya faru. Kamar idan a yanzu ne mutum ya bayani akan yadda ha'inci ya yi wa cikin jama'a, ko ya bayani akan yadda sace-sace da fice da mukami ya yi yawa. Yanzu kaga babbar musibar da ake ciki kenan a Kano. Kano tana nema ta zama kamar Enugu bayan da za a yi aitaci, baka ji cewa an yi fashi ba a wata unguwa ko a wata unguwa ko a wata unguwa. Yanzu yawan masu gadi baya hana a cikin gidan mutum, doguwar katanga ba ta hana a cikin gidan mutum, bindiga ba ta hana a cikin gidan mutum. Za a iya shiga gidan wanda yake na sama a cikin gidan na ƙasa a cikin gidan na ƙarƙashin ƙasa. Wannan shi ne babbar musibar da ake ciki. Kaga wannan musibar, kaga anan sai shugaba ko wanda yake a madadin sa ya faɗakar da jama'a cewa tuba daga wannan shi ne Allah zai sa ya kawo mana, zai sa Allah ya kawo mana arziki da yalwa. Amma matuƙar ababen nan za su shiga wata wani cikin wahalar rayuwar ki. Allah kare mu. Wa alaikum salam. Ba a yin zamiya a cikin zai, ko ne ya sha wani attajiri yana ban su kuɗi nana dubu ɗari kala, ɗari biyu ne ko ɗari uku ne, da ya fi tattara ta sai ya aika masa da naira dubu ɗari uku da ashirin. Bayan ya karɓa sai ce kuma dama ta sai na ban su dubu ɗari, bai tattara dubu ɗari uku ne ba ma dubu ashirin. Wannan zakar bata halatta ba, bata halatta ba, bata halatta ba, ba a yin zamiya a cikin zakar. Zakar ta fi zakar ta kaba, idan shi dan ra'ayin kan sai ga ya dace ya biya yanzu ya biya, in zai rage sauran sai nan gaba ka sake ba shi ta dan ne zai tana masa ko tana masa ba zai ba, in zai tana masa kare tana masa a daidai lokacin da zai ba shi zakar ko ya ba shi. Sannan ai ba haka ake ba shi ba ka'ida, dama ya ba shi ya sa masa lokaci. Sai in lokacin ya yi da jiya zai tarbi, kar kuma zai ta yi don bayar da zakka daidai lokacin da za a bashi muke zai jiya na kudi. Ka iya bashi kudin kuma yana da wata matsala yanzu a gidansa, in ma ya biya ka wannan sai ya biya kake cikin wani bashi mai amfani ka. Wai wai tsakanin ku da Allah, idan bawan Allah talaka da yake cikin matsanani ka ce ka yafe maka, hasara mutum ya yi? Me yasa zukatan mu suke rowa? Me yasa zukatan mu suke rowa? Wato matsalar mu kowa to duk matsalar mu daga kanmu ne. A shekarar da aka fi kowace shekara yunwa da matsala, su ne shekaru biyar karshen da muke. yunwa da matsaloli da aka shiga cikin wannan shekaru biyun kafin ka dauka 2004 zuwa 5 zuwa yanzu gocin 2006 wahalhalun da mutane suka ta talaka dai wannan na kan titi wanda su suka fi yawa wahalhalun.